Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Suleiman Yarce tare da Muhammad Hafiz Zaballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na hantsi yau Litinin 18. Yau Litinin 28 ga watan Maris. A cikin shirinmu na yau, wanda zai kama Kamaru, za ku ji cewa gwamnatin kasar ta tashi tsaye domin yaki da annobar cutar tsutsar ciki da ke illata yara masu shekaru 3-14. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa, wanda Nasiru Adamu ɗan Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Zaballe. Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake nana ta cewa ba manufar gwamnatin Biden bane neman hambarar da shugaban Russia Vladimir Putin. Kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Joe Biden ya faɗi a yayin wani jawabi a WhatsApp cewa Putin bai kamata ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki ba. Blinken ya faɗa jiya Lahadi a birnin Kudus cewa na ganin shugaban ƙasa Fadar White House sun yi magana a daren jiya cewa haka kawai cikin sauki ba za a iya baiwa shugaba Putin ikon yakar Ukraine ko wani ba, kamar yadda kuka sani kuma kamar yadda kuka ji muna faɗa akai-akai, ba mu da tsarin sauya gwamnati a Russia ko kuma wani wuri. A yayin jawabinsa na ranar Asabar a Poland, Biden ya kuma bayyana cewa tsayawa Ukraine da kasashen yammaci ke yi akan mamayar Russia yana da mahimmanci don kare demokuraɗiyya a faɗin duniya saboda tsararraki masu zuwa. Sai dai kalaman Biden game da Putin sun ba da mamaki a duniya. Kakakin Fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Biden ba shi da hurumin yanke wannan hukuncin, ‘yan Rasha ne suka zaɓi shugaban ƙasar Rasha. Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar El Salvador ta amince da buƙatar shugaban ƙasa Nayib Bukele ta kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba a ƙarshen mako. An kashe mutane 14 a ranar Juma'a, sannan mutane 62 suka mutu a ranar Asabar a rikicin da ba taɓa ganin irinsa ba tsawon shekaru. Idan aka kwatanta, an yi kisan kai 79 a gaba ɗaya watan Fabrairun da ya gabata. Bukele ya bayyana wannan buƙatar ce ta shafinsa na sada zumunta, kuma majalisa ta amince da shi a safiyar jiya Lahadi. Wannan doka za ta jingine tanajin ‘yancin yin taro da ke cikin kundin tsarin mulki, da kuma ba da damar tsare wanda aka kama har tsawon kwana 30, amma za a iya tsawaitawa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi ƙoƙarin sake tabbatarwa Isra’ila mai taka tsantsan da kuma ƙawayenta na ƙasashen Larabawa na yankin Gulf gabanin yiwuwar sabunta yarjejeniyar nukiliya da manyan ƙasashen duniya suka kulla da Iran. Blinken ya bayyana haka ne a jiya Lahadi, jim kaɗan kafin ya haɗu da takwaransa na Isra’ila da wasu ƙasashen Larabawa huɗu a wani taro na musamman da ake sa ran tattaunawa Iran ta zama ajanda ta farko. Blinken ya shaida wa taron manema labarai da ministan harkokin wajen Isra’ila Yair Lapid cewa idan aka zo batun muhimmin abu, muna gani ido da ido. Dukkanmu mun ƙudura aniyar cewa Iran ba za ta taɓa mallakar makamin nukiliya ba. Isra’ila da makwabtanta da dama na adawa da yarjejeniyar.
To nan ba da jimawa ba Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma yanzu bari mu leƙa Kamaru, inda gwamnatin ƙasar ta tashi tsaye domin yaƙi da annobar cutar tsutsar ciki da ke illata yara masu shekaru 3-14. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Muhammad Rabiu.
Yaɗa labarin tsage cikin yankin Adamawa ta hanyar kafofin sadarwa shine burin ma'aikatan kiwon lafiyan Kamaru game da yaƙi da cutar tsutsar ciki da ta sa yara matasa a gaba. Allurar rigakafi ita ce hanya ƙwaya ɗaya tilo da ma'aikatan ta runguma domin tsirar da rayuwar matasan. Mun ji ta bakin ɗaya daga cikin iyayen yaran a filin allurar rigakafin. Ni dai ɗaya ne daga cikin iyayen yara da suka kawo yaransu domin allurar rigakafi. To kun san yaranmu bana ce maka yawa suna yawan ci to kuma suna amfani da ruwa wanda yake ba mai kyau ba saboda haka duk koyaushe muna zuwa asibiti moto mu in kuma talauci ya samu a gaba to wannan dai allura da aka kafi da aka ka mu mun san zai taimaka mana ba tika
consiste donc à vacciner ses enfants afin d'être à l'abri des maladies.
Makasudin kamuwa da wannan cutan shine amfani da gurbataccen ruwa ko kuma ganyayyaki da ba a wanke sosai ba. Malama Delphine ta kara da cewa
Nous sommes en train de viser ici dans la Damawa de déparasiter plus de 200 000 enfants dans 5 districts.
Burin mu shine yima yara matasa kimani 200,000 wannan allura rigakafi kafin nan zuwa wato karshen wata mai zuwa muna so kuma wato kafofin watsa labaru su taimaka mana domin isar da wato wannan sakon lungu-lungu sako-sako ha duk ya zamanto da iyayen yara sun ji kuma sun kusance mu domin mu soka ma ƴaƴan su wannan alluran za mu yi wato shiga duk cikin ƙananan hukumomi guda goma na yankin wato Adamawa domin ganin cewa mun cimma burinmu mun biya bukatan yara da suke bukatan kuma wannan alluran wannan shekara kun san wato cimaka da aka fi sani da suna mangoro ya yawaita da gaske to kuma yara sun fada ma wannan abin su ne ta amfani da shi saboda haka in ba da gaske aka yi ba an tsaye wanda ka za mu iya mu shiga cikin wato wani hali wanda yake ba za mu iya ba abin da yasa kenan gwamnati ta ce gwanda ta sauri a ayi ma yara wannan alluran ne ga kafin domin a dakile
wannan informé de l'importance de cette campagne la cible qui est des enfants de 5 à 14 ans
yaro da ya kamu da wannan cutan baya iya tagazawa baya iya isa makaranta ko kuma wajen kiwo ko kuma wajen noma domin taimaka ma iyayensa wannan abin ya zama illa game da batun lafiyar matasa masu shekaru 5 zuwa 14 Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru
Amma dalla an gaishe ka Muhammadu Rabiu da Hafiz da labaran duniya kashi na biyu
Taliban ta haramta wa gidajen talabijin masu zaman kansu ba da shirye-shiryen kafafen yaɗa labaran BOA da kuma BBC haramcin dai shine na baya-bayan nan a jerin takunkumin da kungiyar masu kishin Islam ta kaka ba kafafen yaɗa labarai na Afghanistan domin tauye yancin faɗin albarkacin baki tun bayan da ta karba iko da kasar a watan Agustan bara BOA da ke da headquarter a birnin Washington nan da nan ta yi Allah wadai yayin da kungiyar Taliban ta yi na daina watsa shirye-shiryenta muƙaddashiyar daraktar BOA Yolanda Lopez ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Ladi cewa mai roƙon Taliban da su sake duba wannan yanke shawara mai tada hankali daban takeici. Lopez ta ce takunkumin kan shirye-shiryen da Taliban ke ƙoƙarin sanyawa ya saba wa yancin faɗin albarkacin baki da mutanen Afghanistan ke da shi. Jiya Ladi aka kammala tattaunawar zaman lafiya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya inda aka gwabza yakin basasa tun shekara ta 2013. Ba tare da wani takamamman ci gaba ba an fara tattaunawa ne a ranar Litinin amma ba a gayyaci kungiyoyin ƴan tawaye ba kuma ƴan adawa sun kaurace wa taron shugaba Fasona Sean Twadera ya yi alkawari a ƙarshen shekarar 2020 bayan sake zaben sa mai cike da cece kuce cewa zai gudanar da tattaunawar ƙasa domin sasantawa sai dai ya zama wani babban abin mamaki da ya sanar ranar 15 ga watan Maris cewa za a fara tattaunawa da 'yan adawa da kungiyoyin fararen hula ranar 21 ga watan Maris. Amma ajandar tattaunawar ta kasance cikin rudani kuma ba ta da wasu takamamman burori da take son cimmawa. Ƙwararru a yankin sun ce taron ya yi kama da wani yunkuri na kwantar da hankalin ƙasashen duniya. Labarin da ya sanya Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ɗaya daga cikin ƙasashe da ke fama da talauci a duniya.
Haka da Ahmed Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro ka da amincewa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan da haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu kai ku shirin mu na gaba ku shakata da wannan wakar. Zama don ku saurari shirin zauren matasa.
Zauren matasa. Mau sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA dake tabo abubuwan dake cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da yada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da har ila yau zauna ofishin muryar Amurka na Abuja matasa sun cika zauren makil kuma kamar yadda muka bayyana da sanya bakin uwaye biyu Mama Balaraba da Hajiya Asabe Mai Zani. Sai Sambo Jibrin Samboja da Adamawa Nura Muktar Kanya Habibu Isa Kabiru Idris Ibrahim Ezzi Kuswa Yao Yakubu Yobe Adamu Ibrahim Yana Adamu Giya Dai Ana Sani Kafinta da Yasira Yusuf matasan maza da mata na ci gaba da duba bakin zaren warware kalubalen tsaro.
Kamar dai ciyawar nan ta kainuwa yau ga mu cikin shiri na zauren matasa. muma mu dinga duba kanmu mu dinga kallon kanmu muma kanmu masu laifi ne tare tare ya Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin wannan kasa namu Najeriya ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan bala'i jaza'i da muke ciki a wannan kasa namu Najeriya assalamu alaikum
wa sirri ina ga ko da kanki ne ma zamu daga kanki kamata mu rufe ko ina ga kamar mun gama
to ni ya kamar yanda dan uwa yace shugabannin nan duk abin da suka shuka za su girba ai ba duniya za su girba ba saboda suna da karfin fada aji sai sun je can za su tantance Allah ya shirye su da mu ga fadi
ah naga dadami da daga mu kuma
ina da magana to abun da yake faruwa kasa magana nake sun fada abun da ya shafi diga abun da ya shafi rashin tsaro da kuma poverty talauci wannan abun ne a wajena deliberately da gangan ne suka kirkiro shi aka kama na rashin aikin da talauci da kuma rashin tsaro don ya kasance mu talaka ya kasance ba ma da sai dun me don an yi amfani da wannan da a gurgunta mu don su samu biyan bukatun su shi yasa suka kirkiro da wannan abubuwa guda biyu na talauci da kuma rashin tsaro kuma kar su manta kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yace mani rajuli yastarihi Allahu ra'iyatan yamutu yamu yamutu fa gashu an ra'iyati illa haram Allahu alaihi aljanna yace ba wani mutum da Allah zai ba shi shugabanci ya shugabantar da shi har ranar mutuwar shi yazo mutuwa bai daina ha intan wanda yake shugabanta ba ya dauki kudin tallafi mai yasa aljihun shi ya dauki kudin 37 billion naira wanda aka buy Aron Bashir National Assembly a zo a ga National Assembly tana yoyo har yau ba yi wannan maganan ba kuma har yau ba wata committee da aka kafa a bincika taya 37 billion naira nan suka yi na Aron Bashir in National Assembly kuma da kuma wanda za su dauki kudin kasafin na tsaro su yesu su dauki su doka su sa a cikin aljihun su su yi shiru to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ranan mutuwan su har suka zo mutuwa ba su daina ha intan waɗanda suke zalunta ba to illa haram Allah alaihi aljanna wata riwaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ne yace wallahi har kanshin aljanna ma ba za su ji ta ba kuma kar su manta hadisi na Aisha tace ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada fi baiti haza a cikin ɗakin nana a cikin ɗakin ta taka wannan hadisi ya daga hannu yana ce Allahumma man wulliya fi amri ummati shay'an fa shaqqa bihim fa shaqq bihi yace man wulliya fi amri ummati shay'a farfaqa bi farfaq bi yace ya Allah duk wanda ka ba shugabanci a cikin al'umma nana ya tsananta musu ya Allah ka gaggauta tsananta mishi tun anan rayuwar shi na duniya dalilin da yasa wannan addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake kama su ya kasance mutum ya shekara 8 yana gwamna ya kai shekara 8 yana minister da sauransu ya dawo Allah sarki wannan addu'an shine yake kama sai yanzu kuma yace duk wanda ka ba shugabanci cikin al'umma nana ya tausaya musu ya Allah ka daggauta tausaya mishi tun anan rayuwar su na duniya to kar su manta wallahi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu mustajaba ne kuma Allah ya karbi addu'an ne kuma in har ba su daina ba kuma gwamnati ta san waɗanda asal me suke ɗaukar makaman nan suke bawa suke safarar makamai da miyagun ƙwayoyi ake kashe al'umman nan wallahi an sani dai so nawa suke bada intelligence report har yau ba ta wa ɗaukar wannan report akai amfani da shi ba don me yasa ba za a hukunta waɗannan mutanen ba
da shehu malami ne ba sani ba ba shi ma na ka daga
eh wato kiran nan ya a ƙarshe ga ƴan uwana matasa ne ganin mun shigo sabuwar shekara ta 2022 shekarar da ƙasar mu Najeriya za ta shiga ƴan siyasa za ta shiga harkar zaɓe da dangada to ina kira ga ƴan uwana matasa wanda kowanne mataki mu ne muke cutuwa dan na ga waɗansu ƴan siyasa sun fara kiraye wai shekarar sulhu bayan an gama wasa da jininmu a kan titi an gama kashe mana ƴan uwanmu gaba ɗaya sannan saboda wasu muradunsu yanzu kuma ta zo ta juya sun hango ƴan su muradun nan suna so su bi su suke ƙare mana wasa da hankali to ina kira ga ƴan uwana matasa mu san abin da muke yi mu tabbatar da cewa waɗannan shugabanni da muke bi suke yawo da hankalinmu wallahi duk abin da suke riƙewa a Najeriya ba abin da ƴan uwanmu matasa ba za su iya riƙewa ba mu komo mu yi karatun tarihi mu rufa wa ƴan uwanmu matasa baya in je muna so mu ga ƙasar nan ta mu ta samu lafiya da nasara a cikin shugabanci wallahi sai waɗannan tsofaffin sun koma gefe mutukar muka ce wai su zamu dinga bi wallahi tallahi ba abinda za su yi inda mu in ba su dinga wasa da jinin mu akan kwanta ba
wari nusa kuma da ai ana kai ka manta maganar da tsoho zuma kan yi magani ne sai da mu gura fasasku kai ma ka shigo wannan zauren ko kana da watakila abun cewa ne dan muna nema mu karkare mu rufe shi ko wani lokacin
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato farkon wannan abin duk wannan magana a ce kaza a ce kaza a ce kaza lehu mu ne lokacin da aka zo 2015 muna addu'ar cewa ba Allah ubangiji ya kawo Buhari shine mafita abinda muka ringa yake nan muka manta da Allah in yazo shi zai fidda mu sai Allah kuma ya nuna mana cewa bari ya bashi in ya bashi din sai shi din kuma ya mana aka zo kuma Allah to amma abun takeici da bakin ciki shine Buhari mutane da yawa suna cewa mutum ne mai gaskiya tun muna yara da yayin mulkin sa na farko aka zo tun daga 2003 da yazo yake neman takara har Allah ya zo 2015 dan kawar da PDP saboda irin wannan rikice-rikicen aka yi mai aka kawo shugaban kasa amma babu yanda za a yi kana shugabanci ba za ka ringa bin bayan me ake yi ba wannan ba zai taba yiwa ba to matasa ya zama dole su tashi su tsaya mu matasa mu karbi incin mu ko da karfi ko da tsiya ko da tsiya tsiya nan ba da ne bane gaskiya ne
a fito ai wannan zagazanga kuma wani abun mamaki ku saurare ni ku ji ku matasa ni yanzu abin da yake ban mamaki kuna ji wai wayannan tsofaffin gwamnoni da tsofaffin gwamnoni da suke buga fota wai suna neman shugabancin kasa wai dan Allah babu sauran matasa ne a Najeriya ni na tambayar ku matasa ba wanda shi wanda zai iya karatu ya hau shugabancin kasa ne sai tsofaffin kuraye ba ma san tsofaffin kuraye ba ma san tsofaffin kuraye muna neman matasa
to ya nuna wa duniya cewa ba ko kujerar shugaba Muhammadu Buhari aka bashi yanzu za a samu canje 100% yadda wannan abu yake ciki to
tayaya za a gwada sauraro har ila yau anan zamu dakatar da wannan shirin matasa ku biyo makon gobe domin sabon shirin kamar yadda muka faro a makonnin da suka gabata a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
wassalamu alaikum
Toma dalla an gaishe ka Nasiru Adamu Elhikaya yanzu kuma sai shirin sharhin jaridin kasar Najeriya
jaridin jaridin ne da jaridar The Guardian kamar sauran jaridun Najeriya da jaridar Guardian ta mai da hankali ne akan zaben shugabannin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya wanda kuma a ƙarshe jam'iyyar ta APC ta amince da zaben Alhaji Abdullahi Adamu a matsayin sabon shugaban jam'iyyar ta APC Abdullahi Adamu dai ya kasance tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma sanata daga jihar ta Nasarawa a halin yanzu sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa kimanin 'yan ta'adda 200 ne suka kai hari filin jirgin sama na Kaduna inda kuma suka nemi hana wani jirgin sama a tashi lamarin da ya sanadiyar mutuwar wani ma'aikaci na ma'aikatar hukumar jiragen sama ta ƙasa sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa wani abu mai kama da bom ya tashi a garin Kaduna inda ya jiwa wani mai sana'ar POS na bada kuɗi rauni da kuma wani mutum daya yanzu haka dai mai sana'ar POS wanda aka ce an dana kwabam din a jikin babar din sa yana kwance a asibiti inda yake karban magani. Lamarin da ya faru ne a Danmani dake karamar hukumar Igabi a jihar Kaduna. Sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa gwamnatin kasar Amurka ta sanya takunkumi akan wasu ƴan Najeriya guda 6 wanda ake zargi da samar da kuɗaɗe ga kungiyar Boko Haram. Wata sanarwa da gwamnatin Amurka ta fitar na cewa mutanen an gano cewa suna samar da kuɗaɗe ne a inda suke zaune a kadaddiyar daular Larabawa, inda yanzu haka ma aka kama su tare kuma da yanke musu hukunci. Mutanen sun haɗa da Abdulrahman Ado Musa, Salihu Yusuf Adamu, Bashir Ali Yusuf, Muhammad Ibrahim Isa, Ibrahim Ali Alhassan da Surajo Abubakar Muhammad. Sauran sun haɗa da Musa Adamu, Yusuf Isa Alhassan. Har ila yau muna jaridar ta Leadership inda su ce gwamnatin ƙasar Amurka ta baiwa rundunar 'yan sanda ta Najeriya gudunmuwar wata na'ura za ta gano burbushin nukiliya wanda kuɗinsa ya kai na $2 million. Jami'in ofishin jakadancin Amurka da ya mika wa'innan na'ura ya bayyana cewa yanzu haka ma dai akwai jami'an 'yan sanda guda 30 da aka horar da su akan yadda za su gudanar da aiki da wa'innan na'urori da aka bayar. Kwamishinan 'yan sanda mai kula da harkokin makamai da sauran kayayyaki da suka shafi fashewa, Zanna Shatima, ya bayyana ƙudurin gwamnatin Najeriya na cigaba da haɗa kai da ƙasar Amurka domin tabbatar da tsaro a cikin gida Najeriya da kuma ƙasashen waje. Sai kuma jaridar Daily Trust na cewa rundunar 'yan jami'an soji a jihar Borno da ke yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da kuma 'yan Iswa sun gano mushen wani jirgin saman sojojin saman Najeriya wanda ya ɓace shekara guda kenan. Jaridar Daily Trust ta ce an gano mushen jirgin ne a dajin nan na Sambisa. Jirgin samfarin Alfajir ya ɓace ne watanni 11 da suka gabata, kusan shekara ɗaya kenan kuma tun daga lokacin ba ji doriyar direban ko kuma jirgin ba. Babangiji Firin Murai Amurka daga Najeriya.
A gaishe ka Babangida Jibril. Masu sauraro ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice.
Ya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake nanata cewa ba manufar gwamnatin Biden bane neman hanbarar da shugaban Russia Vladimir Putin. Kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Joe Biden ya faɗi yayin wani jawabi a Warsaw cewa Putin bai kamata ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki ba. Blinken ya faɗa jiya Lahadi a birnin Kudus cewa na ganin shugaban ƙasa, Fadar White House sun yi magana a daren jiya cewa haka kawai cikin sauki ba za a iya baiwa shugaba Putin ikon yakar Ukraine ko wani ba. Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar El Salvador ta amince da buƙatar shugaban ƙasa Nayib Bukele ta kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba a ƙarshen mako. An kashe mutane 14 a ranar Juma'a, sannan mutane 62 suka mutu a ranar Asabar, a rikicin da ba taɓa ganin irinsa ba tsawon shekaru. Idan aka kwatanta, an yi kisan kai 79 a gaba ɗaya watan Fabrairun da ya gabata. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi ƙoƙarin sake tabbatarwa Isra'ila mitaka tsantsan da kuma ƙawayenta na ƙasashen Larabawa na yankin Gulf gabanin yiwuwar sabunta yarjejeniyar nukiliya da manyan ƙasashen duniya suka kula da Iran. Blinken ya bayyana haka ne a jiya Lahadi jim kaɗan kafin ya haɗu da takwaransa na Isra'ila da wasu ƙasashen Larabawa huɗu a wani taro na musamman da ake sa ran tattaunawa Iran ta zama ajanda ta farko. Taliban ta haramta wa gidajen talabijin masu zaman kansu watsa shirye-shiryen kafafen yaɗa labaran BOA da kuma BBC. Haramcin dai shine na baya-bayan nan a jerin takunkumin da kungiyar masu kishin Islam ta kaka ba kafafen yaɗa labarai na Afghanistan domin tauye 'yancin faɗin albarkacin baki tun bayan da ta karɓa iko da ƙasar a watan Agustan bara. BOA da ke da headquarter a birnin Washington nan da nan ta yi Allah wadai yayin da kungiyar Taliban ta yi na daina watsa shirye-shiryenta.
Sau masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya ce ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro, da na shirya ni kuma gabatar. Nake muku fatan alheri, ku huta lafiya, ma'assalam.